ku a yi haƙuri karatunmu zai shiga lokacin sallah ko dai a ɗan jinkirta mana a yi sallah ɗaya da rabi a nan masallacin a yau ko kuma in mutum yana jin yana da wani uzuri to sai a je wasu masallatan da ke gefe a yi amma a yi haƙuri dama masallaci nan ne asalin makaranta tunda nan ne asalin makaranta yau kuma muna amfani da ɓangaren jinsin maza wanda an jima bayan magariba zuwa isha'i shi kan shi malam zai dawo kuma wannan masallacin dan yi wa maza zalla ta su muhadar da haka nake ba maza haƙuri a yanzu a bari matan su dan karu da kuma tambayoyin da suka dan cigaba da karantawa insha Allah za a yi sallah ga waɗanda ba su da wani uzuri zuwa karfe 1 da rabi insha Allah da haka ayi haƙuri wannan tana tambaya akan cewa maganin hawan jini da kuma ulsa da kuma dindimi na rashin gani dindimi kuma an riga an yi bayani har ma malam ya abin nan ka faɗa ulsa ko okay to Allah ya shirya dan Allah ku yi hakuri kun ji na yi rantsuwa fa ba zan yi kafara ba fa idan mace tana fama da cutar ulcer abinda ake bukata ce shine ana duba ulcer ta nan ya yake mata akwai ulcer da yake sa mace gyatsa akwai wanda kuma za ta ji kirjin yana nauyi akwai wanda za ta ji ana kama gadon bayan akwai wanda za ta ji kuma tana tafiya duk jikinta a mace akwai wanda ulcer in ya taso mata za ta ji kanta ma yana nauyi idan ta ba ta gani sosai idan mace ta samu kanta cikin haka abinda ake bukata na farko shine ana so ta samu garin hulba ta tafasa shi sosai da ruwa in ta tafasa kaman cokali guda da rabin kofi za ta samu madara gwangwani guda ta sa idan gari ya waye za ta sha ba ta karya da komai ba in ta sha shi kuma bayan awa ɗaya sai ta ci abinci za ta samu kuma garin hulba ta hada shi da zuma ta dinga shansa sau uku a wuni wannan da izinin Allah duk yadda ulsa ya kai a jikinta Allah zai warkar da ita idan kuma ulsa ne ya haɗu mata da cuta na aljani abinda za ta yi shine sai ta samo garin hulba da kuma garin habba sai ta hada su da zuma sai ta dinga sha amma ana so in za hada su da ta sha sai ta dauko madara ta dinga sha yana taimakawa da izinin Allah wallahu a'lam idan kuma ulsa ne ya kai ga har ta samu cutar hanta ita kuma za ta samo bawon kankana kamar cokali uku da kake ta samo cikin gwangwanin madara na milik ta samo cikin gwangwanin madara da zuma amma gwangwanin madara na cikin zuma ta hada su waje ɗaya ta kawo ruwan zafi ta fasashe ta zuba ta gauraya kamar ko murwa gwangwani ɗaya ta dinga shan cokali uku uku so uku a wuni har ya kare wallahi wala
wannan kuma ta ce malam da ya ce ba zai taimaka ma matan Kaduna da maganin kiba ba to ita kuma tana da kibban da yayi mata yawa har ga kuma hada da ciki zaka take roko ko ita kadai ne a bata nata sauran ta hana su
to assalamu alaikum kun ga wannan littafin sunansa a faru wa kunzuli tubu sha'ani malamin da ya rubuta sunansa Muhammad Abdullah ya yi magana a kan abu biyu abu guda ɗaya na taɓa cewa ba zan faɗa ba amma ku wannan maganar da na gaya muku shine don ta'aziri wannan littafi ya yi magana dalla-dalla kuma duniya da mutanen kirki sun jarabawa sun samu mafita a kan magani na addini wanda yake family planning bai da illa a cikin wannan ya kawo magana na rage tumbi ya ce so da dama za a iya samun mace tana da tumbi tana da teɓa da tumbi da teɓa duka abu ɗaya ne? Ha? Abu biyu ne tumbi shi ne huruwan cikin teɓa shi ne kwanciyar cikin akwai mutumin da cikin ya huru amma bai kwanta ba ba ku gane Hausan ba? Misali in tumbiyar yawa ba har yakan sako ba har za ku ga wani yana haka in ya zauna yana kama haka ya gyara ba ko ta zauna ta gyara ba to shi ne aike ba ba shi ne teba ba tumbi kuma shi ne huruwar cike haka ne to abin da yake taimakawa har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga matarsa da tana da tumbi ya ga tumbin ya sauka da tana da kiba ya ga kiban yayi ya ragu ita doguwa ce kusan shi dogon mutum in yayi tumbi yayi kiba bai kyau to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ganta haka sai ga ta burge shi ta masa kyau sai ce me kika sha jikinki ya sade tumbinki ya sauka ba tare da wani illa ba tace ya rasulullah nayi amfani da itaciya na sana manzo Allah ce to Allah yayi albarka ma wannan itaciya malamin suka ce tunda annabi ya mata addu'a wallahi duk wanda ya sha sai ta rage shi da izinin Allah ni shaida ne wallahi amma matsalar sana din wanda ake kamana nan ba original bane in kina so ki san sana mai kyau ki sa akan internet ki sa www.sina.kimani sina shine s e w n a t shine t e a www.sina shine sana t hamani hamani company ce da duniya ta aminta da ita to malamai suka ce sana sana kowace kasa suna da sana nan kasan ma akwai amma wace ce matar annabi ta sha har yace yana da kyau zaka ce sana maki ai almaki na garin makka to yanzu kina da mai tafiya umra take ce je nan masjidil quba inda ake saida dabino ajuwa kice kina so a sayar miki sana kilo din sa bai da tsada bai wuce 7,710 kudin Najeriya sai ki dade kina sha wannan ba asalin sana da na sani original bane gaskiya ai na gaya muku akwai na kasar yanzu misali qusul hindi akwai qusul hindi hausa sunan sa da hausa sanya babu sanya na to amma akwai qusul hindi albahari wanda manzo Allah yace fa inna fihi sab'at ashiya annabi yace wannan qusul hindi albahari tana warkar da cuta guda bakwai yanzu ita wancan kusur hindi kamar wannan a algeria suna da sai ta kudin najeriya ya kai 7,000 ko 4 ko 5 to da ka takaice zai iya yiwa sana din ne amma ba na maka ba yanzu babu dabino a bauchi a kaduna ya yi daidai da dabino madina babu dabino a bauchi ya yi daidai da ajuwa duka sunansu mene amma bambancin ne inganci wallahu a'ala
mallan wannan tace jikinta na yawan rawa daga kasan maranta zuwa kafafuwanta kuma sannan jikinta sai ya sanyi gaba daya sannan kuma ta san da lalurar sama da shekara 22 ko da 8 haka daka tana da bukatar malam ya taimaka mata yi za ta yi dan ta samu saukin wannan karkarwar na jikinta da kuma ciwon da jikinta ke yi da sanyi da jikinta ke yi domin lalura ce da ta yi magunguna kala har yau dai ba a dace ba
to wannan malamin gashi da ya kawo sai ya kawo asalin a cikin littafinsa sai kawo shafi na 45 yace duk mutumin da yake samun kansa wajen rawan wani bangare daga jiki ko yawan ciwon bayan da ba hatsari ba ba faduwa ba an je asibiti ba a gane magani ko ciwon gwiwoyi nan na farko idan mace ta samu kanta sai an mata tambayoyi kamar haka
la sorte
idan mace tana fama da wannan na farko tana yawan ciwon kai, tana ciwon baya, jikinta na zafi, in ta yi kankanin tafiya tana haki, idanta tana ganin duru-duru, idan matsalan ya tashi mata wani bangare ne a kafan ta sai damun ta farawa. To idan ta shiga waɗannan sharadi abin da za ta yi amfani da shi na farko shi ne sai ta samu waɗannan magunguna kamar haka. Na farko za ta samu albabunaj, na biyu za ta samu gari na hulba, na uku za ta samu gari na ƙustul hindi, na hudu za ta samu gyada shi ne fulis sudani, na biyar za ta samu albasa da kuma tafannuwa, na shida kuma za ta samu tsamiya. So za ta hada su ta tafasa, in ta tafasa su sai ta tace, amma suka ce da gyada da albasa da tafannuwa sai an hada su waje daya an daka sai a zuba. To nan ba ita da take fama da wannan ciwo ba, ko da wani cuta ne a mahaifa na mace in tana yawan shan wannan, ko matan da cuta ya taba mahaifanta wanda kullun tana fitan farin ruwa, ko matan da take samun yawan bari amma akan cuta na mahaifa ba wata lalura da aljanu suka sa ba, suka ce to da izinin Allah in tana amfani da shi Allah zai warkar da ita, wallahu a'lam.
Na'am, wannan bayanin da malam yake sai akwai lokacin da ya zauna ya yi shi ba a nan ba, sai dai na karanta ne don wasu su ji ya dan abin nan a ji daga muryarsa kai tsaye. To tunda an ji daga muryarsa, to kuma za a gani daga hannunsa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare masa ya rubuta. Wannan littafin da ke hannuna mai suna cututtuka da magungunansu a musulunci, hoton littafin muka dauka muka rubuta a takardar gayyata cewa cututtuka da magungunansu, kuma littafin yana nan an samar da shi a yanzu haka. Duk wanda ke da bukatar littafin, shi dai malam da ke zaune shi ya rubuta ba tare da ya san zai zo dan mani ba, amma littafin shi ya riga zuwa, sai kuma gashi Allah ya kawo shi. Wannan littafi yana nan a yanzu haka, za a duk mai bukatar shi zai samu daga waje. Kun san an hana yin ciniki cikin masallaci, duk mai bukata an tashi to zai samu a waje a hannun waɗanda za su fansar da littafin. Ina ga sun ce za su fansar akan kuɗi naira 500, sai in ya ma tsada sai ku ciniki da masu shi, kasuwanci ne naira 500. Amma fa duk magungunan da kake nema a ciki to malam bai bar komai ba, Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. To wai maganin da malam ya bayar na ido a yanzu, wasu daga cikin yan uwa sun ce suna bukatar a zo da shi, suna so za su saya. Ina sani takardun da suka rage a hannuna, wasu daga cikinsu sun shafi ɓangaren maza ne, an jima za mu karanta insha Allahu za ku ji amsoshin.
Littafin ne gaskiya na biya mishi aiki daribiyar dawa iriyar mini ne zara jini.
Akwai tambaya mai magana akan adalci tsakanin mazaje da tambaya akan saki da kuma abinda ke da alaka tsakanin yara na adalci da sauransu, wannan ta maza ce za a karanta ta an jima. Ki turo mijin ki ji. Na biyu, wannan ta faɗi sharuɗin da ya kamata namiji ya cika in zai ƙara aure, da kuma ita da take ɗaukar dukiyansa ba tare da ya sani ba, amma tana hakan ne a bisa yana hana su abin da ya dace kuma alhalin yana da shi, to ban san ko malam zai dan yi tsokaci kan wannan ba, amma ita ma zamu karanta ta anjima ki turo shi ya ji amsar. Na'am, da kuma akwai wata malam ta tambaya cewa wata addu'a za a taimaka musu da shi don ta samu wadata ta zama mai arziki. Wannan sai tambaya cewa tambayar mijinta ya balle kwadan ɗakin ta saboda ta fita kuma da izinin shi wai ta fita ta turo shi an jima jamsa. To sauran ba tambayoyi bane, akwai neman addu'o'i, masu neman addu'a Allah ya malaye musu addu'a a samu yara, da kuma addu'ar Allah ya bude musu kwakwalwa su samu karatu. Ɗaya takardar kuma tana nufin malan ya taimaka musu da lambar wayansa. To wadda ta fi su kuma ta ce tana buƙatar ne ta tattauna da malan akan wasu matsalolinta, inda halin haka malan sai ya faɗa inda za a haɗu da shi don tattaunawa kan wannan. Insha Allah duk abin da yasa na haɗe su gaba ɗaya don malan ya musu kashin goro lokaci ɗaya, tunda lokaci ya ɗan matse da yawa. Amma game da namba na a rubashin malam don sun maye magana a kai, nambar malam kai tsaye a haka a sake kuma kun ga bai dace ba, ko ba haka ba? Za a yi takara kenan ga 'yan mata. Malam ba zai baku nambar shi kai tsaye ba a yanzu, amma akwai hanyar da za mu bi don a samar da nambar. Kun san kuna da kwamiti na mata, wannan kwamitin kuma akwai shugaba, mataimakiya da sakatariya da sauransu. To insha Allah za mu san yadda aka yi namban ta je ta wajensu, duk mai so kuma sai ya je ya same su sai ya samu. Amma kai tsaye haka a sake ta ba na son a yi takara, malam ba zai aure ka duna ba. To assalamu alaikum. Na farko tun a da ba yanzu ba, mana tun kana karantar da mutum ɗaya biyu uku har Allah ya sa albarka ake haɗuwa haka, doka na akan waya mace sai da mijinta, miji shi zai bugo min waya, in ya bugo zai ce ga matata, kuma ba da layin ki ba da layin. Na biyu, ko a cikin littafin nan za ku ga nomba na, amma ko mace ta buga wallahi na kan kashe wayan, amma in namiji ya bugo sannan amma na kan ɗaga ƙafa wa matan da ta kai shekara 65-70 kamar sa'ata, na kan ɗaga maka ƙafa sannan san duk matan da ta kai wannan insha Allahu ta'ala ko nema take ma danta ko yarta ko kanta, haka ne? Wai me yasa nake mace sai da mijinta? Ke kin bugo da kyakkyawan niyya, mijin kuma shedan sai fusata shi, sannan Allah da manzon Allah ma bai baki wannan daman ba. Akwai matan da zata ce ma mijinta sabanin aqida shi ba zai yadda ba, sai ce to ai sai ki je wajen wanda kuke aqida ɗaya da shi, bazaura, budurwa, babanta ko mamanta. Wannan ba tsanani bane, tsara martaban addini ne. Mutunci na inda a ce na bude kofar ba zan samu mutuncin da yanzu za ku yi sha'awan ku sauraron ba. Amma tun da duna naji suna yawan kuka da ni, akwai nan ma ina program na TV aka bugo min waya,
kai ba kai kama da malaman sunna ba saboda an buga waya baka dauka me yasa kuke karantarwa to ku bar mu da wajen boka sai nace shedan ne yasa kike fadan wannan magana amma ba zai bata mu rai ba wallahi na san dan Allah nake sai daga ba kuma ce sun yi hakuri saboda jummace na aure da mijinta budurwa uwarki wanda ta mallaki hankali shekara 60-65 wallahi na yace mata ta bugo wallahi zan dauka yanzu kaman baba zan dauki wayanta wallahi zan dauki wayanta saboda ka wannan shine kaida sai na biyu idan sauran tambayoyin ne na mance sai kuma wannan littafi da kuke gani wannan ba Allah ya dauki nauyin buga shi kuma na biyu ba ni sai da magani manhaji na karantarwa ko da kin ji na faɗi sunan magani ba zan ce ga shagon da nake zo shago ku same ni ba ba komai yasa na kafa ma kai na wannan sharadi ba tunda Allah madaukakin sarki ya taimake ni da addu'an bayan Allah ina da sana'an da na rike nake rufa wa kaina asiri in ba da gaba in yanzu na da shago duk wa'azin da na muku za ku ce shago na nake so a je a saya talla nake ko gariya nake kuma duk abin da na fara zan ce ki nemi a website ki nemi shago kaza ki nemi wajen wane ku je in har magani ya kai ga zan shiga cikin magani to sai irin cutar HIV irin cutar hepatitis manyan cututtuka da duniya suka kasa magancewa manzon Allah a sunnansa aka samu magani to nan kuma in na yadda zan kula da jinya sai ce to ban yadda a saya a wajen kowa ba sai wajen wanda ne da na san maganin da kike sha na san wanda ya saida maganin na san irin maganin da ake sha ko wani abu ya taso zan ce a koma wajensa sannan sai matan da tace tana so ta ganni to gaskiya in ba ai hakuri ba ne ba iya mu'amala da ni ga su malam in ba ai hakuri ba za a iya buga waya ban dauka ba za a iya buga waya ta ringin ban dauka ba za a iya buga waya na a kashe nakan yi wata nakan yanzu zan tafi Niger Algeria sai in yi wata wata waya na a rufe amma in mutum ya min text malam kaza Abdulwahab kaza to shikenan to ita wanda tace tana da lalura sai ta yi hakuri dan abin da ya tsayar da ni har na kai yau a garin nan saboda wa'azin ku bauchi zan mutu in tana da miji to su samu waɗannan malaman sun san inda nake a tambaye ni wani lokaci kake da shi eh to ta zo da ita da mijinta in ba ta da miji ta zo da ita da babanta in ba ta da baba ta zo da ita da wanta in ba ta da wa to ta nemi malamin su ta zo da shi amma banda saurayi banda bazauri wani ya kamata ku kiyaye kuma waɗannan dokoki in kuka bi su kun taimaki addini kun taimaki domin yanzu ne muke ga Allah ya kawo wa ahli sunna mafita ta hanyar magani dan da wajen bokaye ake zuwa to in kuka tsara wannan martaba mata ba su shiga ciki ba to sai Allah ya kare sai Allah ya sa albarka an bidiya ma haifi ta zuwa amma in har mata waɗannan masu sa jambaki da jagiran suna magana suna gatsi ne suka shiga cikin hidiman to sun rushe tafiya kuna ji na kuma dalili na yawan magana akan waɗannan saboda shedan haka manzo Allah ya faɗa yana yawo ta magudanan jinin ne dan adam sai matan da tace tana so ta yi kuɗi ita abin da za ta yi shine ta yawo ta azkar tana yawan addu'o'i abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya bai mana a wayan da aka sa musu maganin ido akwai canji a idon ku me ya canjin a to siya ku siya ku siya ku Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Ne wuce da ni.
Assalamu alaikum. ina so mace daya anan daya anan daya anan akan maganin ido akwai alherin da ke zuciya na ne akan maganin ido akan ku mace daya ta mun bayani tsakaninta da Allah me bambanci da canjin da taji wannan shine karatu tare da aiki mace daya anan waya ka sa mata baba me kika ji very good champa wannan ba sai da shekaru ba akwai wanda ta samu canji a idanta ha idan yayi haske kai ba nauyi nan fa an samu ku baba an samu ki wa alaikum salam yayi haske ni fari ne ko baki ni fari ko baki ni dogo ko ga gere ha shi ma mulkin jonathan ne zai fari yanzu to assalamu alaikum wannan magani na ma'ul ismidi ni na hana a sa shi a shago a sayar dalili guda ɗaya shine maganin lita-lita suke sayar da shi ake so shi daga can waje in an so shi litansa ana buɗe maganin aka hada ya zama sati biyu ya lalace kowane roba abinda suke sayar da shi 1000 wani mutum ne zai iya sayo magani a sati biyu ya lalace ya zubar ba tare da ya sayar wa mutane ba sannan in yayi sati biyu aka sa wa mutum zai bata wa mutum ido to wannan shi yasa na kafa doka in ni zan karantar ban yadda a samu wani ba sai na tabbatar da ingancin magani amma yanzu abu guda ɗaya ni zan muku na taimako addu'a nake so ku sa mu a ciki ku lissafa iya adadin waɗanda suke buƙatar maganin idon ni kuma dan sa a sama muku shi cikin sauƙi da izinin Allah amma ni sai an yi haƙuri da ni akan waya Allah ya sa mu dace
malaka an duba wannan Allah ya kula da ku gudun ba da yawa
ai an buɗe jikin nan ina wata mana ai karama yarinya ne a cire himar din mana jiyon gani ina uwarta ba ta da uwa mamanki mama ta yi dole sai da uwanta a san me history ciwon da ya yi fara ya yi ki yana miki ƙaiƙayi ha? Ha? Dole sai an san mamanta a san ya yake mata daga min cikinta jahi marɗa kafa ya cikin? Babu Allah ya gafarta mana saboda haka ku lissafa iya adadin ku waɗanda suke buƙatar maganin ido ni kuma na yi alƙawari insha Allah ta'ala a yanda suke sayar da shi zan sa a sama muku sauki amma sai an yi bincike in akwai to in babu amma kuna da adadin ku Allah ya taimake mu Allah ya gafarta za mu tattauna da su malam duk lokacin da na sake shigowa za mu ƙarasa darasin insha Allah
matan da suka tashi a yanzu su yi haƙuri har malam ya fita sannan sai a ci gaba da fita muna fatan Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah kuma ya mai da shi gida lafiya kamar yadda kuma sa'addu'o'i Allah ta'ala ya ƙara ja mana kwanakansa har mu ƙaru da abubuwan da yake ɗauke da shi wanda na san kaɗan muka samu sauran ba su samu ba rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
دفرقو
ina gode ma Allah madaukakin sarki da ya hada mu a cikin wannan masallaci na hayin dan mani masallaci na karkashin kungiyar jama'atu izalatu bid'a wa iqamatu sunna a cikin wannan anguwa mai albarka. Ina addu'a Allah madaukakin sarki ya saka mu dukkan waɗanda muka hadu anan da alkhairi, waɗanda suka asasa masallacin su ma Allah ya saka musu alkhairi. Na biyu, ina bada hakuri, Allah ya jarabe ni da sati da yanzu duka an samu akasi, to ba komai jawo akasin ba, wallahi mota ce matsalar mota aka samu da sati. Ɗan uwa da suka zo suka yi ta kokari da bashirin su ma aka yi kokari, to saboda gobe ina son tafiya da wuri na wuce gareji, gareji kuma har yanzu ƙarshe sai a motar su muka sake dawowa. Saboda haka ina ba da hakuri, dai yanzu abin kira na mabanci ba saboda muhimmancin wannan alƙawari da muka yi. Muna roƙon Allah ya sa mu dace kuma Allah ya gafarta mana. Alhamdulillah, mala ya bani fasik a kawo abin da ya shafi mu'amala na ahlus sunna, haka ne? Da muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Na magana ne? Ya ce ni kuma da abin da na tanadi wa maza na musu wani tanadi ne, to amma tunda lecture ta canza shikenan. Allah ya sa mu dace. Da ni muhadara da na so mu tattauna akan maza shine mu tattauna akan wani littafi, littafin wani malami ana ce masa Sheikh Mahmud Jamil Zainun. Littafin ya tattauna matsala ne akan abin da ya shafi mu, misali maza, ya tattauna abubuwa guda hudu akan abin da ya shafi za'aful jinsi asbabuhu wa ilaji, mana raunin al'auran ɗa namiji da abin da yake haifar da shi da kuma hanyar da ya kamata mutum ya magance a addinin shi fa. To amma duk da haka dai zamu nemi wani abu daga ciki musa. Na farko, akwai malamai da yawa da suka yi rubuce-rubuce akan abin da ya shafi mu'amala. Daga ciki akwai Sheikh Bikir Ismail, ina da littafi da ya rubuta akan abin da ya shafi mu'amala kai tsaye. Ayi littafin take ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, muqaddima da kuma abin da yi bayani akai shine duk mu'amala da bawa zai tsakaninka da bawa, mu'amala da tafi tsada aka fi so ita ce mu'amala tsakaninka da ubangijinka. Mu'amala tsakaninka da ubangiji kuma shine bauta ma Allah haqiqani karkashin koyarwa ta Annabi Muhammad. Yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace anta abudallaha ta annaka altara fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ibn al-Qayyim al-Juzi karkashin nan yayi magana babu yanda za a yi bawa ya samu bauta ma ubangiji tsakaninsa da shi bautawa ta ikhlasi, bautawa bisa koyarwa ta Annabi, mataki ta farko sai ya nemi ilimi. An tambaye shi kuma wace ilimi ya fi dacewa mutum ya nema, sai ya kafa sharadi kamar haka, ya ce kullul ulum, ya ce al'ilmu qala Allahu qala rasulu qala sahaba. Ilimi shi ne a ce Allah ya ce a ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya ce ba ilimi ne da wayewa ga mutumin da ke bin sunna ba a ce Allah da manzon Allah ya ce ga fahimtar malaminsa ko shugabansa. Ya ce wannan ya zamto aikin da ke kai za ta iya fitar da shi daga turban musulunci. Domin wani lokaci za a iya kawo maka hadisi ko aya ka karyata tsakanin bai fito daga bakin wanda kake so ba. Shi kuma al-Imam Shafi da aka tambaye shi yace al-ilmu qala Allah qala rasulu qala sahaba, yace al-ilmu yace kullu al-ulumi huwa al-Qur'an mustaghila illa al-hadith wa illa al-fiqh fi ad-din. العلم ما كان فيه قال حدثنا فما سوى ذاك الكتاب والسنة ووسوسة الشياطين. علمي دك وني علمي دا أبن نبا وزيك ويا نفرقو شين سنة الله نبي صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. منين علمي شين أتيمك أن سامو دا جوان يا سامو دا جوان يا سامو دا النبي محمد. Duk abin da ba Qur'ani ba ba hadisi ba fata makanka lokaci kake. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun samu tarbiyya da mu'amala wanda mu'amalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya akan musulmai ɗan uwansu ba hatta waɗanda ba musulmai ba sun dauki wani abu daga cikin mu'amalar su sun yi kalmar shahada wanda wanda aka fi daukar mu'amala a wajen sa shine annabi muhammad yasa Allah yake a cikin alqur'ani a'udhu billahi minash shaitani rajim لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله يكي حقيقة كو مسلمين ما واني بداك وفيهم أو تكوي لأيك سنسي النبي محمد وما باب واني يكي أوك كوي لأيك النبي محمد سيما شمن ديكي سوه سامير دم الله إسابكم الإيرا رانا تاشع القيامة وانا مسلمين in ya cika sharadi daga cikin siffarsu shine wa zakarallaha kathira suna yawan ambaton Allah ya jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallama yace addini kansa mu'amala ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi ingantacce annabi yace duk mutumin da bai da mu'amala bai da addini abin da ake kira mu'amala shine ka san yadda zaka zauna da dan'uwanka ka bashi haƙƙi wanda Allah yake ka bashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin littafin na babban malami al-Imam Az-Zahabi cikin littafin Siyarul A'lam al-Nubala aka ce mafi yawa waɗanda suka karɓa musulunci a garin Makka da kuma garin Madina a kashi 10 kashi 7 daga cikin sun dauki tarin sun karɓa musulunci ne saboda kyakkyawar mu'amala ta Annabi Muhammad saboda mu'amalar manzon Allah da iya zama da musulmai da waɗanda ba musulmai ba manzo Allah zai yi hijira daga garin Makka zuwa Madina Anas ibn Malik asalin mahaifinsa ana ce masa Malik yaji labarin manzo Allah zai zo sai sanin matarsa Ummu Sulaym Rumaysa yace kin ga bawan Allah nan mutumin kirki ne kuma ya iya zama da mutane ni kuma ina da wani dabi'a mana mutanen garin Madina suna da kara sun iya rike bako yace to mu mutan Madina muna da kara kuma na biyu ni ba zan iya barin shan giya ba kuma ni ba zan iya saba masa ba kuma ba zan iya zama ina saba masa ba saboda haka shi da ya zauna tare da annabi yana cutar da manzon Allah mana yana saba umurnin manzon Allah kuma shi ba zai iya rayuwa ba giya ba Anas ibn Malik sai yake shawara ya je ya kashe kansa a tekun fasha muhall shahid ya yarda manzon Allah mutumin kirki ne ya yadda manzon Allah musulmai da waɗanda ba musulmai ba sun yadda da shi mutumin kirki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai matsayi wata rana yana cikin tafiya a cikin garin Makka ya ci karo da wata tsohuwa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ci karo da wannan tsohuwa abinda ya gani a tattare da ita shine tana dauke da wani kaya wanda kayan ba za ta iya tafiya da shi ba manzon Allah sai ya karba ya dauka ya kai mata gida lokacin da ta zo za ta rabu da manzon Allah take to ya kai dan dan uwana mana tana mutunta annabi kenan ka saurara zan baka shawarar da zai amfane ka hakika na ga ka saba da sauran yara kana da mutunta waɗanda suke sama da kai kana mutunta waɗanda suke ƙasa da kai dama annabi ya faɗa cikin hadisi yace duk wanda bai mutunta na sama da shi ba bai tausaya mana ƙasa ba annabi yace laysa min ummati Allah bana bukatar sa bai daga cikin al'umma annabi Muhammad saboda haka wannan tabi'a naka akwai tausayi saboda haka kai mutumin kirki ne ina maka wasanci da cewa an ce cikin garin Makka wani yaro ya fito mai zaƙin murya mai daɗin baki ya zo da sabon addinin da iyaye ba su zo da shi ba saboda haka ina maka wasanci da duk lokacin da ka ci karo da shi karka yadda da shi wanda zai raba ka da addinin iyaye da kakanni sai ta ce wai manzo Allah ya ce waye shi yace sunansa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce to ai ni ne shi jin haka tace kai ne tace ta ce ban ga wani mummunan dabi'a da mu'amala irin taka ba ashhadu an la ilaha illallah
Allahu
akbar ashe a takeice Allah da yake mu dauki siffar rayuwar manzon Allah duk mu'amalar da zamu yi a duniya in ba mu kwaikwaya daga manzon Allah ba ya zama shi yana daga cikin zaman da sahabbai suka yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mu'amalar da sahabbai suka yi da junansu mu'amala ce guda uku mu'amala ta farko Allah ya bamu labarin cikin alqur'ani Allah yake lil fuqara'i al muhajirin alladhina ukhrujuna min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun ubangiji madaukakin sarki yace wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-fuqara talakawa daga cikin mutanen makka wadanda suka yi hijira daga makka suka zo suka tadda mutanen garin madina ba komai yasa ba yaftaguna fadlan min Allah wa ridwana suna fadayin falalan Allah da neman yardan Allah wadannan mutane shine suka bar dukiyarsu suka bar iyalansu suka bar ƴan uwansu daga ciki akwai wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ana ce masa Mus'ab bin Umair dane wanda ya kasance dan masu kudi dan masu dukiya amma ya kasance uwarsa tana da dukiya saboda ya ji annabi Muhammad tace sai na talauta ka rigar da zaka sa sai ka rasa wanda a zamanin matashi har alfahari yake a ce yau Mus'ab ya zo kofar gidansu yau Mus'ab yayi abota da shi amma sai da aka waye gare Mus'ab din ya zauna kusa da manzon Allah ya tsuguna yana zaune sai rigar ta fashe manzon Allah sai hawaye fitowa idansa sai ce ya Mus'ab kai hakuri makomanka na gidan aljanna Mus'ab sai da kai ga an yi jihadi Allah ya kafaransa yana daga cikin masu shahada manzon Allah ya ce a rufe shi aka nemi magli kafanin da za a rufe Mus'ab aka rasa sai an jawo an rufe kan sai kafa ya fito sai an jawo an rufe kafa sai kai ya fito manzo Allah ce ku datsi ganye ku rufe sauran Allah madaukakin sarki haka ya hukunta zai je ya shiga cikin kabari to Allah yace wadannan mutanen yaftaguna fadlan min Allah wa ridwan suna son Allah kuma suna son falalan Allah Allah yace ulaika humus salihun wadannan mutane ne masu gaskiya Allah ya yarda da su wadannan mutane da suka bar garin Makka suka zo Madina sun samu abu guda uku saboda mu'amala irin ta mutanen Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka zo sai mutumin garin Madina sai ya raba gidansa ne sai ya dauki rabi ya ba mutumin Makka sai ya sa matansa guda hudu sai ya ce ya sai ya samu matayensa guda goma ko hudu ko uku sai ya ce ya ware kaza ya rabu da su su je su yi zama kaza adadin kaza na shari'a su dawo wane ya aure su mutanen Madina mutum zai raba dukiyarsa biyu ya ba dan uwansa wannan mu'amala ta kai matuka da mutum zai raba gidansa ya ba dan uwansa wannan soyayya da yadda ta kai matuka da mutum zai rabu da wani daga cikin bangaren iyalansa matansa ya ce wane aura kuma su ci gaba da zama a cikin gida daya to shi yasa Allah madaukakin sarki da ya tashi bayani akan sahabbai Imam Malik da ya tashi fassara inna Allah yake cewa wallazina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Imam Malik da ya tashi fassara aya wa la taj'al fi qulubina ghillan ya Allah karka sanya wani abu a zuciyana na gillu shine kyashi ko haushi ko raini للذين امنوا دوله الناس كو غباتيني سونه صحابان النبي محمد امام مالك يكي دم متومن دا ازوشيسا يجي ينا جن حوشن صحابي كو يجي صحابي بي ديدي با ان زي فدي كلمه كانسا يكي wannan mutumin tsinanne ne kuma zai iya mutuwa ba zai samu rahmar Allah ba domin wadannan sune Allah yake zalika masaluhum fit tawrat wa masaluhum bil injil sune Allah ya buga misalin su a cikin attaura da misalin su cikin injila mu'amalar sahabban manzon Allah ya kai matuƙa da soyayya da mutunta junansu wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka tafi yaƙi na Badar saboda soyayya da mutuntawa da tausaya sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan ji a jikinsa cewa zai iya ɗaukar abin hannunsa ko dukiyarsa ya ba masa hali Imam Albani cikin hakamul janayiz ya kawo wasu matasa guda biyu daga cikin su akwai mutumin da aka ce an je filin yaki saboda sahabbai suna fifita ƴan uwansu akan su suna mutunta ƴan uwansu akan su sabanin ahlus sunna namu ne yanzu wanda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi matakar ba ku je na gaba da hasada a tsakaninku ba Allah zai iya jarabanku da makiyanku su dinga cin nasara akan ku cin nasara kala uku za su iya cin nasara in kun zo fada ka kashe ku su kona dukiyar ku, za su iya cin nasara a kanku tattalin arzikinsu ya kuna ku, za su iya cin nasara a kanku ƴaƴansu su fi ƴaƴanku karatun boko, za su iya cin nasara a kanku shine mulki da jagoranci ya fita a hannunku ya koma hannunku. Wanne ne ba mu shiga ba? To soyayya da mutuntawa da mu'amala na sahabbai da yadda mu'amala yake cikin addini, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za ka taba zama mai imani ba har sai ka kasance kana mutunta makocinka. An zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin littafin Tariqul Hijra kai ne babu sa'ada kai ne Ibn Qayyim al-Juzi akan falalan sallar asuba, falalan sallar dare. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka bashi labarin mata bata aka ce manzo Allah wanda ta kasance tana kwana sallah tana wuri azumi yake yar aljanna ce, amma manzon Allah ta kasance ba ta da kyakkyawar mu'amala tsakaninta da makocinta tana cutar da shi, annabi yace sahihatin nar yar wutar shi. Jama'a mu'amalar sahabban manzon Allah ya kai ga in sahabi ɗaya ya samu kansa cikin lalura sahabbai suka ji kamar su ne. Sai fa manzo Allah ya tashi gane ce al-mu'min wal-mu'min kan bunyan yashuddu ba'daha al-ba'da. Mu'mini inji manzo Allah wani sashi ne da yake taimaka ma wani sashi, kaman hannu ɗaya ne lokacin da kake alwala yanda hannun dama yake wanke hannun hagu haka hannun hagu ake so ya wanke hannun dama. To manzo Allah ya kace su mu'mini ne. Irin da sabon manzo Allah yake lokacin da aka yi yakin Uhud aka kashe sahabban manzon Allah da yawa, kisa ya kai da kisa wasu an musu rauni wasu suna gargarar mutuwa, yace muna duba irin survivor mana waɗanda ba su mutu ba sai muka tadda wasu sun kai layi kaman guda goma ko bakwai, amma abinda suke bukata a lokacin ruwa ruwa ruwa. Sahabin yace da naje na dauko ruwa ina kokarin in ba ma ɗayan, yace a lokacin sai ya ji ɗaya daga cikin ƴan uwansa mana na kusa da shi da cewa Ahad Ahad mana Allah, Allah shi ɗaya ne, Allah shi ɗaya ne, yace a lokacin sai yace zai ba mu wanda yace yana bukatar ruwan, sai yace ban bukatar ruwan nan na kusa da ni yafi na bukata ka bashi. Shi ma sahabin da aka zo za a bashi yace shi ma a ba mu na kusa da shi yafi shi bukata. Sahabin yace haka suka dinga tura shi kaman kwallo sai da ya kai ga har kusan na bakwai. Na bakwai din yana sha Allah ya karbaransa kafin ya gangaro wajen sauran Allah ya karbaransu duk sun yi shahada. Wannan yana daga cikin mu'amala mai kyau da kuma soyayya, domin duk mu'amalar da kake da shi in baka san dan uwanka ya zama shiru. To babban matsalar da ahlus sunna muka samu matsala guda uku, kuma wannan matsala in ba mu gyara shi ba mu'amala ba za ta taba zama tsakanin mu ba, sai a waye gare mutum ya ce ya yi mu'amala da sabanin ahlus sunna ya ji daɗi bai da ahlus sunna ba. Na farko shi ne dole sai muna mutunta junanmu. Duk mutumin da ya kasance yana mu'amala da ɗan uwansa ba mutuntawa to wannan ba mu'amala ba ce. Mutuntawan kuma daga farko ya kamata ta zo shi ne dole waɗanda suke karantar da mu addini sai mun mutunta su. Domin yana daga cikin jarabawa da muka samu shi ne ba mu mutunta masu addini. Wani lokacin za ka ga malami na wai mutuntawa ba wai rashin mutunta ba wai zagi ba, ba wai kana zaginsa ko baka cewa kar maka laba. Mutuntawa ta farko shi ne a duba halin da suke ciki, wanda ya karantar da matarka da ɗanka da ɗaninka ko ya karantar da kai shin ka san cinsa ka san shansa. Sai na Aliyu ya ce idan mutum ɗaya ganar da ni harafi ɗaya na addini na mallaka masa kaina a matsayin bawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ɗaya kai kuma malami kar ka zamto mai bara da roƙo. Manzon Allah ya ce kai kuma mutum ɗaya shiru al-sanadinka ya fi a baka garken raƙumi ɗari. Mutuntawa ta farko shi ne wane a matsayin yana karantar da iyalaina, a matsayin yana karantar da ‘ya’yana, a matsayin karka mance fa Al-Qur'ani Allah ya bamu labari wani bawa cikin bayansa yana gwada mana haƙƙin tarbiyya na tauhidi fa kanka ne uba, ya bunai la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Nan Allah yana ba sai sa wani malami da ya rubuta littafi sunan littafin kaifan rabbi auladana yace wasaya luqmanul hakim libnihi, wai wasiya mai kyau daga wani bawan Allah Luqmanu mai hikima. Me yasa yace mai hikima? Saboda ya sa ɗansa a gare yana jero masa abubuwan tauhidi. Ya karamin ɗana, kar kai shirka ma Allah. Ya karamin ɗana, kar kasance kana magana irin na sautin jaki. Ya karamin ɗana, kar ka dinga ɗaga murya cikin abokanka. Ya karamin ɗana, kar ka dinga tafiya kana alfahari, kana isa, domin duk isanka da alfaharinka ba za ka huda ƙasa ba, kuma tsayinka ba zai tadda girman dutse ba. Mana nan tauhidi yake gwada masa, sai wani yanzu ya ɗauki wannan tarbiyyar, shi ya karɓa, wanda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الإمام مسلم يكاو حديثي ده سنجي إن جنتشي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونوكا شنا أكس وكد ونا آية من ذا الله سيتار دقي يا لنسا سي إراواني إراواني قال الشيء سيما ذا الله يكي يا فاطمة بنت محمد يا كي فاطمة إراء النبي محمد كي بي الله كي بي قرآني كي بي سنة كي بي يا ومجنكي إن كيك داشي كيك زمنجري كيك جيجا بام الله لا تييا to kin ku kuta daga azabar Allah in kika ji din Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na babanki bazan laki turai kiyama bazan iya kwatar ki daga azabar Allah ba to wannan tarbiya fa shine wani ya dauke maka to mu'amala mai kyau shine a san cin sa da shan sa yana daga cikin tsari na salafus salih Imam Malik uwansa sunanta Ghaliyah al-Athiyah ita ce tace in dai har dana zai zama malami na dauka maka ina alƙawari duk kullayen da suke cikin daki na dan siyar sai ta duba wani malami yafi quality yafi qur'ani yafi hadisi yafi fiqh a cikin garin Madina sai ta dauke shi sai ta ce malam wane na soke na dauki nauyin abincinka na wata guda ina so ka karantar da dana ilimi kaza malam wane ina so na dauki nauyin cefanan gidanka da awon gidanka na wata kaza ina so ka koyi da dana Maliku kaza Imam Maliku zai sa madaurin gindi a wajen uwan sai da a shekara 10 malaman sa suka dawo albajiran sa Imam Maliku bai shekara 20 ba Imam Zuhaili yace sai da aka ce ba wanda zai zauna a minbarin annabi ya bada fatawa sai Maliku har za a je a yi fatawa a garin Madina malamin ya ce kaifa aftah ko kaifa yuftah wa Maliku bin Madina sai a zan ba da fatawa lalai Imam Maliku da garin Madina ya sa kuna karanta sai al-Bukhari Imam al-Bukhari duk hadisin da ya zo inna Maliku ne sai ya sa shi a farkon babi saboda yace hadisin Maliku ita ce silsilatul bahadiyya mana zinare da zinariya azurfa da azurfa suna gogon juna zinare da zinare sai da suka canza annabi Muhammad to bayan Allah dole ya zamto muna mutunta junanmu bayan mutuntawa ya zamto muna da tausayi kar mu zamto mutanen da muke sa ran kaman Allah Allah muke yi bala'i ya sami ɗan uwan musu dariya mai daga cikin siffar mu'mini yana daga cikin kuma abin da ya kamata a fuskar mu'amala mu riƙe shi ne dole ya zamto muna ziyarar junanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a zamaninsa mu'amalar da manzon Allah da sahabbai suka yi har ya shafi waɗanda ba musulmai ba Imam Albani ya kawo a cikin Ahkamul Janayiz dabi'a da mu'amalar sahabbai da na Annabi Muhammad wata rana wani sahabi yace muna zaune sai Annabi yace ina ba yahudan da yake zuwa gidana mana yake zuwa majalisa Annabi Muhammad sai aka ce bai nan maza Allah bai da lafiya maza Allah yake ku tashi mu je mu gaishe shi maza Allah da yaje gaishe shi bayan da ya gama gaishe shi sai maza Allah yake me zai hana ba za ka karba addini na musulunci ka samu riba biyu ba sai kalli ubansa sai kalli annabi Muhammad sai kalli ubansa sai kalli annabi Muhammad ubansa zai ce ba zan hana ka bin maganar dan Abdullahi ba sai ce ashhadu Allah ilaha illallah yana faɗan wannan kalma sai Allah ya karbara sa sai manzo Allah ya fito hannunsa a sama yana murna yana cewa alhamdulillah illazi anqadha 'abduhu minan nar nagode mu ubangijin da ya tsamar da bawansa daga shiga wutar jahannama ya jama'a tambaya inda manzon Allah bai da mu'amala mai kyau wannan uban zai yaji a shidan sa ya shiga addinin manzon Allah inda manzon Allah bai da mu'amala zai tashi zai gaishe shi to yana daga cikin mu'amala na farko tausayawa da mutuntawa yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a fuskar mu'amala ta farko shine yace wa sahabbai duk mutumin da ya sallama ma dan uwansa annabi yace ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani, ba za ku yi imani ba sai kun so junanku, bana gaya muku abinda za ku yi imani kuma ku so junanku ba, suka ce bala. Annabi yace abshiru salami bainakum, ku yawai ka sallama a tsakaninku. Yana da cikin mu'amala mai kyau shine mu yi kokarin ne karfi ya taimaka mara karfi. Ya jama'a, an sace mu'amala daga cikin siffar addini. Akwai mutumin da aka taba da labarinsa a garin nan, ba musulmi, musulmi ne, ya samu cutar kaba, kun san kaba ko? Ya samu cutar kaba sai ya zo masallacin angonsu, sai ya ce yana so a taimaka masa. Allah bai sa an taimaka masa. Abinda aka samu kwata-kwata an samu naira 4,500 a lokacin, kuma abinda aikinsa zai dauka ana bukatar kusan naira 75,000. Sai dauko takardar gidansa sai kawo yake a jingine gidan, sai mai kudin anguwan yace a sai dai ya sayar. To ina sayar ma da gidan ni kuma ina zan je? Sai ce to yaya da zai sayar masa da gidan ya koma wajen garin Kaduna ya gina, sai ya masa sayin mulakanci, sai ce ya fasa ya hakura. Ya kama hanya yana tafiya sai ya ci karo da wani wanda ba musulmi ba, ashe sun taba aikin kamfani da shi. Sai gan shi yana tafiya ce wane ne ya faru, sai ya ce masa eh abin da ya faru shine na shiga cikin lalura, yanzu haka neman kudin magani nake. Sai ya dauke shi ya kai shi asibiti, ya biya masa kudin jinyan, kuma ya dauki 50,000 ya bashi, ya ce a cice fari a gidansa. Da ya gama masa zai masa godiya ya ce ba na haka bane, na maka ne dan abin da aka karantar da ni a addini. To mu ma Abuja an taɓa samun wani mutumin kirki da ya tashi biyan kudin makaranta da ɗaukar ɗiban yara, da ya tashi sai ya ɗauki wadda da 'ya'yan makota yake haɗawa, da ya tashi ɗiba 'ya'yan makotan. Kun san a arewa da ana samu yara sukan tashi da musulmi da wanda ba musulmi ba, to suka tashi da wannan yaran, sai ya kai ga wannan yaran har ma an saba da shi. Wannan mutumin sai ya biya ma yaran kudin makaranta, yaran har ya gama ya je jami'a, wannan mutumin shi yake biya masa. Bayan da aka kwana biyu, shi wannan mai arzikin har ma ya samu karyar arziki. Wancan wanda ba musulmi ba da aka biya masa, shi kuma ashe har ya samu cigaba, ya je yana aiki tare da UN, mana ma ba a Najeriya ke daina waje. Wata rana sai Allah ya shigo da shi cikin garin Bauchi, yana ta jin ciki, sai da aka kai shi gidan wannan mutumin, ya ga halin da yake ciki, ya masa goma na arziki, ya ce kuma ya ɗauki alƙawarin zai ɗauki 'ya'yansa guda biyu ya tafi da su su je su yi karatun jami'a a wajensa. Amma ya sani fa shi ne yaron nan da ya ɗauki nauyin karatunsa, bayan rabuwansu kuma Allah ya sanar da shi, Allah ya masa ni'ima, shi ma yanzu musulmi ne. Me ya jawo ka samu haka? Mu'amala mai kyau. Yana daga cikin mu'amalar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka samu. Wata rana ɗaya daga cikin magabata na Salaf, ana ce masa Imam, ana ce masa Sayyidina Umar, tarihinsa yana cikin littafin Akhbaru Umar na Ash-Shaykh Nadi Tanfawi. Wata rana Umar ya zo yana zaune a cikin garin Madina, sai aka bashi labarin cewa wani sarki daga ƙasashen Farisa zai zo masa ziyara. Da sarkin ya shigo da tawaga da sojoji da 'yan sanda, da ya afka cikin masallaci, sai ya ga Amirul Mu'minin yana kwance a cikin turbaya, mana yana kwance a cikin yashi. Sai na tunani, aina Amirul Mu'minin, ina sarkin Mu'minin? Za ka ce masa waɗanda cidan da yake kwance a ƙasa, mana gemunsa yana latsar ƙasa, shi ne sarkin Mu'minin. Ga talakawansa sun kewaye shi, kuma yana magana tare da su, sai yana cin abinci tare da su. Yana kallon sai ce ban taɓa ganin addinin da shugaba yake sauka ya tattauna da talakawansa ya kwanta a shi, a ƙasar da babu shimfiɗa ba sai musulunci, ya ce ashhadu an la ilaha illallah. So da haka bayan Allah, magana ta ƙarshe, dole mu yi haƙuri mu mutunta junanmu, mu zamto masu haƙuri. Rashin mu'amalar musulmi a wannan lokacin ya kai ga wani lokacin mu'amala ma ana jin tsoron aida musulmi. Wannan fitina ce, Allah ya kiyaye. ubangiji Allah ya sa muna daga cikin mutanen da Allah zai gafarta musu. Allah ya sa muna daga cikin mutanen da su da shigina aljanna. Ina so zan rufe da magana guda uku. Abin da zan rufe a kansa kuma shine ina so zan rufe da abin da ya shafi azkarus sabahi wal masa. Azkarus sabahi wal masa nan kuma cikin su akwai magunguna masu tarin yawa. Wanda duk abin da za ka yi a duniya malamai suka ce magani kala biyu ne. Na farko alqur'ani, na biyu kuma abin da ya shafi lafazin itatuwa ko wani abin da manzon Allah ya faɗa a cikin magani. Misali akwai magani da manzon Allah ya faɗa kai tsaye ba mu ishara da su magani ne, yace alaikum bi shifa'in, na hore ku da magani guda biyu. Sahabbai suka ce ne kenan, annabi yace al'asal wal qur'an. Na farko ku nemi qur'ani a matsayin magani. Allah yace wa nazzala min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Manzon Allah kuma cikin qur'ani yace akan zuma fihi shifa'un lin nas. Abu biyu yake so mu tattauna akai. Bayan mun yi magana akan rigakafi na addu'a cikin azkar, akwai addu'a masu muhimmanci guda biyu wanda duk mutumin da ya rike su a cikin sallah, a cikin addu'o'in safe. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace Allah madaukakin sarki yayi alƙawari in yana da ciwo Allah zai warkar da shi. Na biyu kuma Allah yayi alƙawari in baka da ciwo ka samu rigakafi. Bayan Allah ya warkar da kai, Allah yayi alƙawari zai ba ma jikinka lafiya, idan ka ba zai samu matsala ba, jinka ba zai ji komai ba sai alkhairi. Allah zai kare ka daga tsiya da fatara da azabar kabari da azabar wuta. Kisa Dr. Abdul Na'im mai littafin Tufatu Zakirin da yake Haqiqi wa Taqrizi, babban malami al-Imam Shawkani, yace wannan addu'a tana rigakafin cuta, wannan addu'a tana warkar da cuta. Wannan addu'a yana cikin addu'an safe da addu'an yamma. Ina so in na faɗa kowa ya faɗa. Allahumma afini fi badni, اللهم عافني في صدري، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. Fassararsa shine Allah ka sanya lafiya a jikina, Allah ka sanya lafiya a jina, Allah ka sanya lafiya a ganina, Allah ka tsare ni daga tsiya da fatara da azabar kabari da azabar wuta. Manzo Allah ya karanta da wannan addu'a so biyu, so da safi ake so ka karanta da kuma da yamma. Manzo Allah ya karanta da wata addu'a wadda ta hada alherin duniya da lahira. Na farko duk wanda yake karantawa Allah zai albarkaci rayuwarsa, zai samu ilimi mai albarka. Allah madaukakin sarki kuma zai yalwata shi da dukiya, ko bai tara dukiya ba Allah zai sa ya fi karfin abin da zai ci. Allah kuma na ƙarshe yayi alƙawari duk abin da kai na rayuwarka na ibada Allah zai amsa. Wannan addu'a yana cikin azkarus sabahi wal masa, ana so ka karanta shi musamman da magriba. Shine Allahumma in da asbahi, shine Allahumma inna fanaku da Allahumma inni as'aluka ilman نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الله ina roƙonka ka bani ilimi mai albarka. Allah ka sanya min dukiya amintacciya ta halali. Allah ka sa duk abin da nayi a rayuwa na ya zanto karbace. Anas ibn Malik yace da Musa habban manzon Allah a rana ɗaya mutum zai yi ibada ya tabbata yana da yaqinin Allah ya amsa. Yace da mun yi ibada da bauta da godiyar da bamu taɓa yi ba a duniya da murna. Waɗannan suna daga cikin abu da ya kamata mu rike. To sai lalurar da take damun Bahaushe, wanda gaskiya ba zan koyi muku ba, inda Bahaushe zai kiyaye waɗannan abubuwa guda uku: ya daina kukan ciwon basa, ya daina kuka na matsala na yawan cututtuka. Yau mutum ya ce yana da ciwon ciki, yau ya ce yana da basa, yau ya ce yana da ɗanɗano ma. A malamai suka ce ai daga ciki makul ne muktalib mutum yake haɗawa. Yasa suka ce albawasir jam'i ne na basa, albukur shine mufrad nasa. suka ce ita kanta cutar basir kamar yadda Abu Marwan al-Andalusi ya tattauna a cikin littafin An-Nishad wal-Quwa wa Shifa fil Adwiya, yace ita kanta cutar basir ta kasu kashi biyu, akwai al-dakhili akwai al-khariji. Al-dakhili ita ce wanda ta kasance zaka ga dan namiji al-aurasa na kankancewa, wani ruwa na fita daga gaban al-aurasa, sannan kuma yana sanya masa saurin hutu, yana sanya masa saurin gajiya da haki. In yana da iyali yana sa masa sur'atul inzal, shine saurin yin relief. Wani lokacin kuma yakan sa mutum yawan kasala da mutuwar jiki, kuma yana fitar masa da wani abu ana ce masa al-ma'ul abyad, shine khurujul ma'ul abyad, yana discharge kamar mutum. To wannan daga cikin abin da suke ce yake kawo shi na farko. Akwai kuma al-khariji, ita ce wanda duburan take fita. Ita kuma daga cikin alamominta shine Abu Marwan al-Andalusi yace zaka ji bakin duburan yana kaikayi ko kamar ana kukan mutum, kuma tana sababar da zafin jiki, kuma tana daukewa namiji sha'awa, kuma takan sa masa ciwon baya, kuma takan sa gwiwoyinsa ya zamto baki tafiya, wani lokacin har ta sa masa da ciwon kai. To nan na farko abin da ake bukata shine ka zama kana da abinci guda daya. Ina yawan maimaita misalin nan saboda al'ada da irin namu. Na ga guda ɗaya a Bauchi, na ga guda ɗaya a Lagos. Akwai mutumin da na taɓa zama a wani teburin mai shayi. Wani abu ya kai ni wajen kuma sai na zauna ana mun fatawa a kan addini. A wani anguwa ana ce mata agege, a wani anguwa a agegen ma kuma ana ce ma wajen masallacin tsakuwa. Nan ne helikwatar gizala na farko a agege. To muna zo sai na ga wani bawan Allah ya yi wani haɗin da abin da ya fi basir zai iya samun. Na farko dai ɗan kwana ne ɗan cira na kuma lebura, amma ina ga halako al'adarsa kenan, da an ce ma al'adarsa kenan cin wannan abincin. Na farko aka sayi tsire aka yanka, aka zuba masa yaji, aka sa masa albasa da kabeji, aka fasa koyi guda huɗu aka zuba. Bayan da aka gauraya sai kuma aka fasa indomie aka cakuɗa. Bayan da aka cakuɗa akwai dankali na Hausa na Turawa da ake soyawa, aka haɗa gaba ɗaya aka haɗa masa indomie nan, da aka haɗa masa waje ɗaya aka ajiye, sai kuma aka zuba masa madara rabin gwangwani, aka sa masa bombita da nestle, sannan kuma aka kawo masa biredi, aka tsaga biredin aka sa bota, sannan kuma aka yi ɗauka. Ya gama cin wannan, bayan da ya gama cin wannan haɗa-haɗa, sannan kuma ya zo yana cin biredi da botan, kuma yana shan wannan ruwan shayi mai saurin. Da ya gama kuma ya ɗauki lemo mai sanyi ya sha, kuma ya ɗauki sigari ya sa a bakinsa ya sa goro. Ƙarshe fa wannan mutumin fa zai je ya samu waje ne ya kwanta. Yanzu wannan cikin me aka haɗa masa? Da aka haɗa wannan jagwalgwalan, sai kuma aka ɗauko abu mai sanyi aka sa. Wannan ya gani da wannan a shaɓa shi kuma aka sa ɗan wake, aka sa shinkafa da wake, aka sa taliya, aka sa alale, aka sa awara, aka gauraya duka. Shi ma haka yake ci. Waɗannan ciye-ciye da kake yi dole cikinka ya haɗu. Dole kuma a samu tungi. Dole kuma kana cin irin wannan abincin ba za ka yi minti goma ba da ci in ka ɗauki abu mai sanyi ka sha jikinka zai mutu. Kuma jikinka na mutuwa waje za ka samu ka kwanta. Kisa Bahaushe ya kuskure ma karyawan kumallo. Mutumin da zai ɗauki koko da kosai, kokon da zafi, kosan da zafi, yana ci yana hurewa, yana gama ci cikin zai ɗauki zafi zai buƙaci ruwa. Yana ɗaukar ruwan ya sha, to ka bashi bayan karyawan da minti goma ko awa ɗaya. In ya karya ƙarfe tara, ai ƙarfe bakwai, to insha Allah zuwa ƙarfe goma za ka gan shi a makaranta ko a kasuwa yana hamma yana gyaggyaɗi. Kama da safe Abu Marwan al-Andalusi ya ce in kana so ka yi rigakafi garin Allah na wayewa, ka samu abu mai zafi ka sha. In shayi ne ya zama, in madara ne ya zama zallar madaran da ruwa aka sha ta, in lipton ne ya zama lipton ɗin aka sha. Ana bukatar ne da safe suke in ya tashi a samu abu mai zafi mai dumi a sha, suka ce koda koko ne zaka sha ya zama ba mai kauri ba, mai tsararo kuma mai zafi ka sha shi. In ka sha shi kuma kar ka ci abinci ka bada awa ɗaya ko minti 30. To bayan ka ci kuma ka ce to duk abin da zaka iya ci ana so ka ci abin ya zama kaman bai daya. Misali in za a sha ci ne to ya zamto shi ma a yi shi matsayin kinsa da ba, in tumane za a ci a yi da ba, amma ba zai yiwu a ce ka ci abu mai maiƙo mai zafi kana gama ci kuma ka ɗauki abu mai sanyi mai zafi ka sha, dole a samu matsala. Shi yasa suka ce shi ɗa namiji in yana so ya samu wanke mararsa da wanke cikinsa ga abin da ya kamata ya zama abincinsa. Suka ce na farko idan mutum yana samun jirjir da ka yana cinsu a wuni so biyu ko a wuni so ɗaya, ko kuma mutum yana yawan amfani da basir, ni ake kira basir shi ne kankana. Suka ce to waɗannan itatuwa da ɗan adam yake ci suna da tasiri wajen magance masa waɗannan lalurori. Kuma namiji ya gane biyan buƙata wajen saduwa ba ɗaukar lokaci ko daɗewa ba, a biyan buƙata. Kuma abinda malamai suka ce ƙarƙashin hadisin nan da manzon Allah aka kai masa mata, bayan da aka kai matar Annabi Muhammad aka ce dai tashi shiga cikin ɗakin ta, abinda ya shiga ya shiga da madara. Sai malamai suka ce to duk namijin da yake da matsala na da'afun jinsi, raunin al'aura, suka ce to kar ya je ya sha icen komai, kar ya sha komai, in dai har cutar ba cuta na amra da sukar bane, ba diabetes yake da shi ba, ba jinni yake da shi ba, duk dare in ka zo kwanciya in baka samu madaran saniya ba to ka samu wannan madara na gwangwani, ka samu rabi, ka samu ruwan zafi, shi kadai kawai aka ce ka sha shi awa ɗaya kafin ka kwanta, kai sati kana ji duk abin da kake bukata na biyan bukata a karkashin wannan madara da ruwan zafi, suka ce da ka samu. Na biyu kuma suka ce ko kuma ka samu asalin abbatul baraka, ita kuma sun ce riga kafi ce antibiotic ne, saboda manzon Allah yake shifa'un min kulli da'in illa sam, suka ce ita kuma ana so ka dinga amfani da ita ma'al laban, ana so ka amfani da ita ma'al laban wal asal, ka samu kamar rabin gwangwanin madara, ka samu garin habba ka zuba shi kamar cokali guda ka juya shi ka kawo zuma ka sa, suka ce duk mutumin da yake sha'awa ɗaya kafin ya kwanta duk basir ɗin da ya yi tsiro a jikinsa ko basir ɗin da yake kawo masa rauni in zai yi sati biyu yana sha awa ɗaya kafin ya kwanta, to da izinin Allah ya samu lafiya. Suka ce kuma ya samu asalin shanuz na habba ko da tsig na habba ya haɗa su waje ɗaya da sukar yana ci kafin ya kwanta kuma yana ci kafin ya karya, suka ce duk cutar da yake marasa da cikinsa ya samu sauƙi da izinin Allah. A taƙaice na ga malam yana tagumi, lokaci ya yi, muna roƙon abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya kai mana. Wannan akwai magani na ido da nake so a yi amfani da shi, an yi wa mata musamman wannan mai tabarau ɗin ne zan sa masa, sai dai sharaɗi duk mai mata ɗaya ya baya, sai mai mata biyu uku huɗu sai an gama da su. Ai ko mutanen Kaduna ma ya kamata ku ji kunya ma, gwamnan ku matansa nawa ne? Ha? To kai kuma da mata ɗaya? Ai bai yi ba. Wai ɗan agaji ya ce a fara daga shi kunyar da? Ko Ibilayi? Malam Jafar, kai zan wakilta ko Malam Mamman Sani, bayan Allah nan nan su nake so a fara da su sai a zo a wuce. Kai ka yi nan, shi ya yi nan. Ka yi daidai? Kiliya? Sun zo ne? Kuna ji na? Idan aka sanya wa mutum a ido, kuna ji? in ya daga kan aka diga masa bayan an diga zai sauke kansa kar ya bude idan har sai yayi minti uku za a baka tulat paper kai zaka share zan gaya muku abubuwan da aka hada maganin da shi a fara wannan mai tabarau din nan zo na ma alƙawari ina dan agaje
tabarau
mai tabarau matan ka nawa o to a zo 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 zauna nan amma yanzu tambayar da zan ma shi ne kana da matsalan gani ne yanzu za ka iya karanta littafin nan ba glass buɗe haka za ka iya karanta yanzu haka ba glass haka fa so daga kanka rufe karka bude sauke ka ina da agaji bismillah daga kanka
sai da ne wani
to da bayar ah karka bude mana rufe to sauke ka wannan abubuwan da kuka ga ake yi na da'awa akan magunguna na musulunci a zo da abu kuma a ba da shi fi sabilillahi da'awa mala abakar gumi ne duk wani ahli sunna da yake Afrika ko wanda yake matashi a Najeriya kakansa ubansa shine mala abakar gumi saboda alherin malam abakar gumi ya yada ko ina a sassan Afrika akwai wani gari ana ce magarin kasala kuna jina na taba shiga wani waje halwa ce kusan abin da ake kira halwa shine makaranta ne na karatun alqur'ani naje na sami malamin yana koya musu tafsirin alqur'ani da raddul azhar ila ma'anil qur'an na mala abakar gumi sai malamin yake kallo na a matsayina na baki sai yake tambaya na san shi nace wallahi ban taba ganin sa ba yace to alherin sa ya bar Najeriya ya zo kasar Sudan to a takaice bayan Allah duk wani mutumi da ke da'awa akan Qur'ani da hadisi mala bakar gumi yana da falala akan sa duk wani matashi da zai tashi yace Allah yace manzon Allah mala abakar gumi salaf din sa ne to shi yasa muke addu'a sauran malaman da suka karantar Allah ya karɓa ransu irin su malam albanin zaria irin su malam ja'far akwai wani ma a bauchi an ce min ya rasu sunansa malam jibrin waɗannan bayin Allah da masu ran akwai malam adamawi Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu a takaice bayin Allah duk abin da kuka ga wani ahli sunna yayi to waɗancan bayan Allah akwai kamashansu kuma akwai ƙarfafawansu akwai kuma taimakawansu na nasiha da shawara to da haka Allah ya sa mu dace wannan magani na ma'ul ismudi yana daga cikin abin da yazo cikin nassin hadisi ismudi dai ice ne da manzon Allah yayi addu'a da fatan alkhairi akan ta manzon Allah yake na hore ku da amfani da itaciya na ismudi a matsayin kwalli manzo Allah yake tana wanke ido kuma tana cire hazo da yanan ido nan aka samu wasu malamai suka yi nazari da bincike akan a samu ruwa wannan ruwa na ma'ul ismudi kuma ana amfani da shi ne takriban na tsawon sati biyu ma da maka bude shi ka zuba shi to suka ce istiyarin dinsa kwana biyu sati biyu sannan magani ne wanda yake alaka da hadisi na biyu kuma akwai zamzam a ciki duk yadda mutum ya kai da matsalan ido ko rashin gani ko hazo in dai ba kwayan lens din idan ya mutu ba ko kuma mutum yana fama da matsala wadda asalin idan yana gani suka ce to da izinin Allah in za ka yi amfani da shi a kankanin lokaci Allah zai kawo maka natija na waraka. Amma ku gane magani ba shi ke warkarwa ba Allah ne, kuma da'awa ta maganin sunna shi ne ana so a gwada wa mutane komawa ga Allah da annabi Muhammad, domin Allah da ya saukar da ciwo shi ya saukar da magani. Shi kansa neman magani ko ba na addini ba ko maganin asibiti ne umarni ne ibada ne, annabi ne yake ku nemi magani, Allah bai saukar da ciwo ba sai da ya saukar da magani. Nan malamai suka ce annabi ya yi amfani da sigatul amri, kalma ta umarni, duk wanda ya je neman magani kowane iri to da sa ran zai warke, kuma Allah zai bashi lada, kuma in bai warke ba to Allah ya masa kyakkyawan tanadi. Saboda haka takeice wannan magani na ido mun dauki nauyinsa ne a yi wa mutane da awa da shi fi sabilillahi, kuma za mu sake samun lokaci a sake zuwa a sake tara mutane masu lalurar ido a yi musu shi fi sabilillah. Duk fatan mu dai Allah ya sa mu gudu tare, Allah ya sa mu tsira tare, Allah ya sa mu dace. Sai ka daga kanka kun zo da kwatin box ne? Kun zo mana da kwatin box? Ai waɗannan mintocin ya kamata su bude. Jiwa haka dan bude ida bude bude jiwa haka bude. Akwai kasa-kasa? Share ira. Share sosai. Ka share? Akwai kasa-kasa? Kalla hasken ya canza? Ganin idanka ya karu? To bude ka gani, karatun kana gani? Ya canza? Da dada ya zuwa ne zai. Yanzu ya ce? Alhamdulillah. Shi ke nan, sai ka daina sa gilasa. Shi ke nan, ka je ka zauna. Allah ya sa mu dace. Malam Jafar, ka ba mu wani ka zo ka karanta mana tambayoyi. Sai nan dan agaji ko waye da sa aje nan ga wani baba nan a fara daga kansa, a fara daga kan wannan malamin da wannan baba. Sai Allahu musta'an.
To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara wa malam gabatar da wannan muhadara wadda za mu kira ta da khairul kalami ma qalla wa dalla. A hakikanin gaskiya iya abinda malam ya zo da shi na tsaraba na bayanai da kuma wannan abin da ya zo da shi na aikace ya ita ya bamu sakon cewa da'awa na bukatar irinsa ko kuma mu din muna da bukatar irinsa. Na yi wannan maganar da harshe biyu, kukan kurciya jawabi ne. Kamar yadda na alkawarta na ce akwai tambayoyin da aka gabatar dazu wanda na mata ne, na ce zan sun yi ne mata amma na ce ya zama na maza saboda ta shafi maza ne. Tambaya ta ɗaya shi ne ita wannan tana cewa ne mijinta ya zo ya doke kwaɗin ɗakinta tattare da cewa ya san da fitarta daga gida. Sai take tambayar malam shin yin hakan mu'amala ce a musulunci mai kyau koko ina aka samu haka a musulunci.
To alhamdulillah, na farko dai yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta a cikin nassin hadisi mace ta saba wa mijinta, haka shi ma manzon Allah ya tokaciya da nasiha ga dukkan magidancin da ya cutar da iyalinsa, har ma annabi ya masa ishara da cewa wanda ya cutar da iyalinsa bisa son zuciya ran kiyama Allah zai iya jarabarsa ya tashi da cutar bangaren jiki daya. A nan abin da ake dubawa abu guda biyu ne. Na farko, ya balle mata kwaɗan ku saurari ni Malam Jafar. Abin da ake so a fahimta guda biyu, ya balla kwaɗan domin ya zo yana so zai wani babban uzuri ne a cikin ɗakin kuma bai san inda zai same ta ba, ko kuma ya balla kwaɗan ne domin ta tafi ba izininsa?
Ta nuna ya tafita da izininsa amma ya zo balla kwaɗan.
Eh, shine ai zai iya yiwa tafita da izininsa yana buƙatar wani abu a ɗakin. Ka fahimta? Kuma bai san inda zai same ta ba. Kaddara yanzu misalin direba ne. Sai aka kama shi ana buƙatar lasar, lasar din kuma yana ɗaki kuma motarsa ya fashi a bakin titi. Bai san kuma inda zai same ta ba. Almuhim, in ya balle da nufin tozar ta ta ne to ya ci amanar ta Allah zai saka mata. Wallahu alam.
Sai wannan take cewa wani sharuɗa ne ya kamata namiji ya cika kafin ya ƙara aure don a samu kyakkyawar mu'amala tsakanin shi da iyalansa?
Sharaɗi na farko shine a koma wancan hadisin annabi shine na alba'a. Yana da abin da zai ci da ita, yana da wajen da zai ajiye ta, kuma yana da isasshen lafiyar da zai biya mata bukata. Sannan kuma ni a fahimta na, mace ba ta da hurumi a musulunci da za ta ce mijinta kar ya ƙara aure saboda dalili kaza da kaza sai in dalilin shari'a zai karba. Idan namiji ya kasance matar da zai aura da na gida sanadin auren na waje na gida ba za ta cutu ba, yana da sharaɗi. In kuma ya kasance zai auri mace na waje na gida za ta samu kunci, ko zai aure su duka su shiga cikin kunci, to bai halatta wannan auren a musulunci ba. Domin in yi aura kuma ya kasa ciyarwa, Allah sai ya jarabe shi a duniya kuma ya jarabe shi a lahira. Domin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Sai dai in zai yi auren mijin hajiya, ya auri wanda mijinta ya mutu tana da kuɗi tana da gida, nan ma zai iya shiga wuta, tunda in ya karkata ga mai kuɗi zai iya samun matsala a wajen Allah ranar kiyama. Saboda haka sharaɗi na farko shine dole ya kasance yana da abin da zai ciyar da su da inda zai ajiye su. Akwai sharaɗin da mutane suke mancewa akan sharaɗin aure, shine dole mutum ya zama yana da ilimin da zai karantar da su addini. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi, duk mutumin da ya zo shiga matar da ta zo shiga wuta dan jahilci, Allah fa sai ya jarabi mutum sun shiga tare. Saboda waccan aya da Allah yake, ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudaha an-nas wal hijara. To da haka dole ya zama yana da ilimin da zai karantar da su, kuma yana da lafiyar da zai biya musu bukata, kuma yana da wajen da zai ajiye su, kuma yana da abincin da zai ciyar da su. Allahumma koda zai raba gida, wannan raba gida kuma wani abu ne na nau'in wadata da yanayin abin da dan adam yake so. Wallahu a'lam.
Sai kuma wannan take cewa, ina hukuncin mijin da yana da hali yana da wadata amma yake kuntata ma iyalinsa wurin abin da ya shafi infaki, ciyarwa kenan da ɗaukar ɗawainiyarsu? Sannan kuma ta ce ba laifi idan ya ƙi hakan ita kuma ta sata a cikin dukiyarsa bai sani ba?
Hindu matar Abu Sufyan ta taɓa kawo ƙaran Abu Sufyan wajen annabi Muhammad, ta ce mijina ya kasance abin da yake ba mu ina ƙarawa, in ya ce kwano ɗaya sai in ƙara kwano biyu, in ya ce kwano biyu sai in ce kwano uku. Mijina ya kasance baya yana da ruwa, kuma abin da yake ba mu baya isan mu. Manzo Allah yake in dai za ki abincin hidiman gidan ne babu laifi a kai. To shi kuma wancan mutumin da ya hana matansa yana da hali, annabi ya faɗa cikin hadisin Bukhari, Allah ya halicci mala'iku guda biyu kullum addu'a suke yi ga wanda yake kyautata ma iyalansa Allah ka kara masa yawan dukiya, Allah ka albarkaci rayuwarsa, Allah ka sa ya gama lafiya. Wanda kuma yake kuntata musu, Allah ka kuntata masa duniya da lahira, Allah ka hana shi abin da yake so. Yasa wani waje annabi ya ce man talaba dunya halalan wa isti'fafan an al-mas'ala wa sa'yan ala iyalihi ja'ahu yawm al-qiyamati qalqamar laylatil badr. Duk mutumin da yake fita da nufin ya nemi abin da zai ci ya kyautata ma iyalansa har ya taimaka wa makota, Allah ya yi alƙawari zai masa rahama ya gafarta masa ya haskaka fuskansa ranar kiyama kaman watan da ya kwana 13 ya shige gidan aljanna. Wanda kuma ya kasance yake nema ya kuntata ma iyalansa ya hana makota, annabi ya ce zai zo ran kiyama da bakin fuska ya shiga wutar jahannama. Dama man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fa sanisiruhu lil usra. Duk marowaci albakhil mai hana kansa da iyalansa da jama'a dukiyar sai ta zamto ukuba kudin cizo ya shiga wutar jahannama. Yasa malamai suka ce ba za mutum ba zai zama dan wuta ba sai ya cika sharadi, daga cikin sharadin akwai ruwa. Allah ya ce wa ƴan wuta lokacin da ƴan wuta suka shiga sai a ce ma salakakum fi sagar qalu min lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin. Ba sa halattar sallah kuma ba sa ce da wane miskini. Yasa mai kyautata musu manzon Allah ya ce as-sa'i 'alal armilati wal miskin kal mujahir fi sabilillah ahsibuhu qal qa'im alladhi la yaftir wa qal sa'im alladhi la yaftir. Wanda yake kyautata wa mata mai zaman takaba da maraya, Allah madaukakin sarki yana bashi lada kaman mutumin da tun da yazo duniya bai taba cin abinci ba, nafila azumi yake yi. A kara masa lada kaman tun da yazo duniya bai taba bacci ba, sallar dare yake. Saboda takaice, kuntata ma iyali bala'i. Kuma duk mai kuntata ma iyali yana faruwa da karyan arziki, kuma yana samun yawan asara a dukiya. Allah ya kare mu.
Na'am, wannan kuma take cewa mai hukuncin uba da ke bambanta ƴaƴansa wurin ɗawainiya don ba mahaifiyarsu ɗaya ba, sannan shin ita mata ta yi laifi in ta nemi miji ya rabu da ita domin ya ƙi yin adalci a tsakaninsu?
To, na farko dai, hukuncin mutumin da yake fifita ƴaƴa daidai yake da mutumin da ke fifita mata. Shi yasa mamalai suka ce Bahaushe ma yana kuskure da fifita ɗan fari. Duk ƴaƴayenka gaba ɗaya ɗaya ne, kuma wanda kakin sai Allah ya sa masa albarka shi zai taimaka ma. Saboda haka ba daidai bane a musulunci ka fifita ɗan wani da ɗan wata, ba daidai bane a musulunci ka cutar da wani kamar wani, wanda kakin sai Allah ya ɗaukaka shi. Amma dai a takaice haramun ne wannan aiki, wallahu alam.
Sai ne kuma bayan fifita da kuma fifita ne
neman saki da kai akan rashin adalci.
ko babu rashin adalci, mace in ta ji bata da ra'ayin miji a ce cewa wani ka sake ni, amma sake shin shine sai ta yi mene? Sai ta yi mene? Hul'in nan kuma yadda ake yinsa shi ne abinda wasu malamanmu na fiye suka faɗa gaskiya ne, zai yanka mata kuɗin da shi zai je auri wata mata, tana biyan wannan kuɗin tasa kushi kenan. Amma ki ce a sake ki, kuma babu wani dalili a shari'a, in kuma rashin adalci ne ki masa nasiha, in ya ƙi ki samu magabata, in ya ƙi na magabatan ki kai ƙararsa wajen Allah.
To, wancan su ne tambayoyin da aka yi a dazu na ce sun shafi maza, shi sa muka jinkirta su muka isa a yanzu. Na yau da suka zo hannu shi ne na farko, yana tambayoyi ne kusan kashi uku tare da dogon bayani. Ya ce akwai yana da ɗa wanda a yanzu ya fi kimanin shekaru 30 da haihuwa, ya nemi aure sama da 11, amma kuma sai an amince da auren daga ƙarshe in an zo ga raga-raga za a yi, sai kuma abin ya tarwatsi. Hakan takan fusata ɗan ya je ya ci mutuncin gidan da ya nemi auren, kuma ya zo ya ci mutuncin mahaifin. Sai hakan ta sa suka ɗau ɗan.